haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanar a jiya Juma'a cewa za ta hada baki daga karin wasu kasashe guda shida wanda jami'an Amurka suka ce ba su da cancantar tsaro na shiga Amurka a wani bangare na matakan shekarar zabe na ci gaba da hana baki shiga Amurka jami'an sun ambato kasashe shida da suka hada da Kazakhstan, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudan da kuma Tanzania wanda za a daina ba su takardun visa na izinin shiga Amurka. Amma dai wannan ba haramci ne kwata-kwata ba kamar yadda yunkuri da shugaban Amurka Donald Trump yayi a baya wanda ya sha sukan lamiri a duniya na rashin yi wa musulmi adalci lokacin da ya bayyana wasu kasashe mafi yawan musulmi ke zaune a ciki cewa ba za su iya shigowa nan Amurka ba. Ana sa ran Trump zai sanya hannu akan dokar na wato hana kasashen shiga Amurka nan da ranar Juma'a mai zuwa kana dokar kuma za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Fabrairu na wannan shekaran. Majalisar Dattawan Amurka ta kada kuri'a jiya Juma'a akan hana gabatar da shaidu da kuma takarin takardu na shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Kana ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu da neman tsige shugaban kasar. Akwai yiwuwar kawo karshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da rukunin lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump a ranar Litinin kana mai majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar Laraba akan zargin da ake yi wa shugaban na yi amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba kuma ya yi shishigi a harkokin majalisa. Masu ra'ayin hana gabatar da karin takardun ko kuma ba da bahasi sun samu kuri'u 51 a kuri'a da aka kada a majalisar dattawan akan kuri'u 41 na waɗanda suke ra'ayin kawo shaidu wanda dukkaninsu sun kada kuri'ansu ne akan ra'ayoyin jam'iyya sai dai 'yan jam'iyyar Republican guda biyu da suka hada da Susan Collins na jihar Maine da kuma Mitt Romney na Utah sun mada wa 'yan Democrat baya a kuri'a da aka kada. Da ƙarshe dai Brexit ya tabbata Burtaniya ta yi nasarar ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. ‘Yan Burtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar Turai amma suna ganin cewa za a daina batun ficewar ba su ji labari bai daɗi ba. Burtaniya dai a hukumance ta fita daga ƙungiyar tarayyar Turai a daidai ƙarfe 11 na dare agogon ƙasar a jiya Juma'a. Lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan kuri'a mai ɗan rata da aka yi na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin bayan shekaru 47. Daruruwan masu ra'ayin Brexit sun yi cincirindo a dandalin Parliament Square a wajen gidan majalisa domin bayyana murnarsu ga wannan abin tarihi da Burtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a kan ta tabbatar da tsauraran matakai na bada kariya ga matafiya 'yan kasashen waje da suka fito kasar China zuwa Amurka a kan fargabar yaduwar cutar corona yayin da gwamnatin China din ta sanar da ƙarin mace-mace ta ɓarkewar cutar. Jami'an China daga tsakiyar lardin Hubei inda cutar ta fara ɓarkewa sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu kana wasu 11,000 suka kamu da ƙwayar cutar. ci gaba da yaduwar cutar ta corona virus ke yi ya yi sanadiyan wato sakataren Amurka na harkokin lafiya da kuma bil'adama Alex Azar ya sanar a jiya Juma'a cewa duk wani dan kasar waje da yake cana a cikin wannan lokacin za a haramta masa shiga Amurka banda matafiya da suke da iyalai a nan Amurka ya kara da cewa duk wani ba Amurka kuma da yaje lardin Hubei din na kasar China a cikin wannan makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki 14 adadi na lokacin da cutar ke bayyana kasashe na duniya kuma suna daukan matakai daban-daban wurin tinkarin kare bazuwar yaduwar cutar na corona daga China da kuma wanda ke ketarawa kan iyakoki
Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je Masaurare barkamu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na ina zamu je matasa Ina zamu je sabon shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirin mu na hantsi kuma shiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe domin duba rayuwarsu ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolinsu a wannan makon kuma za mu tattauna ne kan yadda za a shawo kan matsalar muskulawa yaran da aka bada su riƙo Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Hadiza Kyari To kamar yadda aka ji a farko shirin namu na wannan makon zamu yi dubi ne kan batun matsalar musgunawa yaran da aka bada rikon su ko a hannun kishiyar uwa ko kuma a hannun uban da ba nasu ba abinda ya zama ruwan dare musamman arewacin Najeriya da ma kasashen duniya baki daya inda a wasu lokutan ma yara kan fada wata irin kanyar rayuwa mara dadi kamar yadda zamu duba a shirinmu na yau zamu fara ne da hira da wakiliyar mu Hawwa Umar daga Abuja tai da wasu matasa akan wannan batun
Aisha Salisu Muhammad a lokacin da nake yarinya abubuwa da yawa sun faru da ni wanda har yanzu ina tuna tsiga jikina na tashi ina zama da mahaifiyata uwata ita ce ta kan gaba ga neman mun makaranta da a matsayi na ubawa wanda ya taba zuwa ya gani inda nake karatu ina da wani kanin uba wanda ya saka ni a gaba dukan yau daban na gobe daban na jibi daban
Munira Ahmad tuna tashi daga inda nake da Ali gas na koma Kano gun wata ƴar uwan mama na to wannan zama da aka yi gaskiya ban ji dadin rayuwata ba gaba daya har na gama zama a wannan gidan yanda zaki shigo kiga ina aiki ko kuma yanda nake aiki ko me aiki albarka Allah Allah nake ma an gama aikin fita kuma muddin na dawo na kalla gate din gidan sai in ji gaba daya gaba na ya fadi saboda kina shiga dole sai an ce kin yi wani abu
Umar Muhammad na taso a cikin yanayi na kula da matan uba wanda shekaru na 5 a rayuwa ta mahaifiyata ta bar gida na fuskanci matsaloli daban-daban akwai dan musgunawa da rashin kulawa ita uwa santa take yi wa danta da bashi kulawa da za ta yi ba za ma a kwatanta irin wannan soyayyar ba
friend of Muhammad bin na kasance wanda mahaifinmu ya rasu al'adar mu ne na Hausa Fulani cewa bayan da za a yi mace ta zauna ba ta ƙara yin wani aure ba sakamakon yin auren da ta yi so rayuwar mu zai kasance a wani gida daban wanda ba gidan iyayen mu ba mun yi ta samun ganin matsaloli haka zaka ga bambanci alhali kai kana da gatan ka kasan kana da gata dama kana rayuwar jin dadi ma tukunna kazo saboda aure ya kai mahaifiyarka wani gida kazo ka zamanto kaman baka da gata ko abu nan
shin yaya wannan lamari yake a likitance kuma shin akwai yadda za a agazawa irin waɗanda wannan lamarin ya shafa don rage illar wannan tasiri Dr. Lawan Musa Tahir na asibiti ne
zame na Turkiya dake Abuja ya tabbatar da samun wannan illar. Yana mai cewa akwai matakan da akan dauka don samar da waraka.
Wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa, kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa. Da bukatar a samu wasu wurare da ake counseling da Turanci, kuma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu, saboda kada bukatar al'ummar ta yi wa kanta fada. Gwamnatoci su ma su sauke haƙƙin ya kamata su sauke akan yaran da ake ciwo zarafin nan.
To, ire-iren matsalolin rayuwa da yara suke fuskanta wadanda ake ganin za a iya kaucewa, Hawa Umar ta zanta da wani masani a harkokin da suka shafi tarihi, shari'a, tsaro da kuma diplomasiya, wato barista mai nasara Ibrahim Faskari Abuja, kan wannan lamarin da kuma yadda za a iya kaucewa domin a kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'un da kuma hukunce-hukuncen da ake tafa da masu musgunawa yara.
Tanadin tanajin hukunci kala-kala ne. Akwai tanajin hukunci wanda ya kama tun daga kisa ma har ya zuwa ga ɗauri, har ya zuwa ga jan kunne. Ya danganta ga girman laifin da aka tafka ga yaro ƙarami. Akwai wadda take a sabili da an damƙa amanar yaro a hannunta, kai ta musguna mashi tana cin mutunci shi, tana wulakanta shi, tana maida shi kamar dabba. Akwai kuma waɗanda suke a sabili da mahaifiyar yaro ko ta fita a gidan ko kuma ta rasu ko kuma ma koma wani dalili ne sun zama su ne iyaye na riko, sai ta gallaza ma yaro, suna nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu da suka haifa da irin waɗannan yara, suna wulakanta su, suna razana, suna girgiza musu rayuwa. To, duka waɗannan laifuka ne kala-kala, da bugu da mare da zage da cin mutunci da musguna ma yaro da aiki tukuru da ake sashi da sashi ya je rika nemo mai iyayen gidan shi abinci da kuma wasu abubuwa wanda suke har kaga waɗansu ma suna neman sai da yara. To, laifuka ne daban-daban, tanaje-tanajen hukunci akan su kala daban-daban ne.
To, masu sauraro, ana maka kawo ƙarshen shirin Ina Zamu Ce Matasa na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ita Hawa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, ni Hadiza Chari ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Wannan shiri na ciwon ƴa mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƴa mace a karon farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajaru Titi Dangaji.
Sunana Mariyar Ashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne. Dun mace idan ta haɗu da ɗa mace yawancin lokuta za ta ga kamar akwai gaban nan. To, dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta.
To, ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dalili. Hajiya Bilkis.
Wato, wannan kishin muna nan tare da shi yana cikinmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita, to yana iya yiwuwa ta fi ki ko kuma level ɗin ku daya. Amma da zarar ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato, kamar yadda kika ce ciwon ƴa mace ya kamata ya zama to na ƴa mace ne, a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwar ki na mai ciki, namiji ba zai taba fahimtar me kike goyin ciki da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki, labor, haihuwa da raino ba, sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa, muna da kishin junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta, ko a siyasa ne masu siyasa, in aka zo za ki ga ana yawon siyasa, ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To, wala sai su kauce, ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi, kar ta zama wani abu sai a je a sa wa namiji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bar mutum daya.
Eh to yanzu ba haka bane ba. Da shi ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama na abu. To bazan ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane. Ita ta fice da zaran an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka.
To ni har ban fi wannan. Hajja Maria.
Na'am to ni ina ganin ko wannan abu ba kamar halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
In kin ga kamar ko ana ƴan matan ci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare kin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati. Hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh za a ci saboda ai idan mutum ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu saki hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balfisu.
Wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'anin kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke taron wanda harkar su dai sai kiga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yanda Hajiya take uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne. Sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya Maria
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan matan
ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne.
Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba.
Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari in dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Kwalliyan nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa. Ɗan wato bari in ɗinka kaza bari in sa kaza su gani. Kin ga duk akwai wannan.
Amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai. Yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya.
Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da ɗan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan ta ɗinka kaza ni ma sai na yi.
Hajiya Balkisu.
Waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza.
To me za ki daura a kan abin da za ta ci?
Hata mara ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga matan.
Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan
matsalar? Kamar yadda muka ce mu haɗa kanmu. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinƙa haɗa kai a so juna. Amma gaskiya gargaya miki zai ɗau lokaci. Zai ɗau lokaci kafin a haka. Ko ina kika je
cikin
nan yana nan a cikin zuciyarmu.
To Hajiya Maria me zaki ɗora akan wannan bayani?
To shi ma abin da zan ɗora shi ne wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai. Dama dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙarfi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya. Shi yasa ma mazan ma su suka tunde mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama dan sun san kan ba hade yake ba inda kan mace hade yake mu muka fi saka gurbu da yawa a kasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba ko da mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakarin kai sai ki ga kuma an zo amman mu a baya mun zama ƴan turun
wato irin tarbiya zamu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata ko wace mace uwa ne ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su kaunci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi kokarin son abin da dan uwansu ke so don kuma sun ga dan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mishi da haka idan yara suka taso da kaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajji Abin Kisu ne za ki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai ke a matsayinki na uwa sai kanki ƴaƴan naki kokari ki haɗa kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka haɗa kansu baka nuna ka fi son wannan ka nuna wannan da yake ko a kai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna
to dukanku ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga faɗakar da ƴaƴan mu da jikoki da ƴan uwan mu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka ne ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ƴan kaɗan suke nan Baturiya ce da kuɗinta amma inda nake zan wannan ta shi kila da hin ta cika akwati da sutura da inje in canzawa kin ga bambancin kenan da na ƙasa baki ɗaya
to Hajji Abin Kisu me zaki dora daga ƙarshe
da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu in sake mutuwa daga ni fa sai kallon za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyar juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwar mu to mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya
to masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƙyamace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba na kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radio Abuja Amurka sunana Gambo Barau Fatasun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasun alhamdulillah muna miƙa saƙon godiya da yabo da jinjina a girman gwamnan mu Alhaji Maimuna Laguni da mataimakin sa Alhaji Sidi Barde Gwana abu ta fara biyan sabon tsarin albashi na 2030 da aka aiwatar a wannan jiha ta mu a wannan wata na Janwari da fatan Allah ya kace ya sa ya amfani al'umma.
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Alhaji Aidu Yogora Kampala malamin Dorin jihar Jigawa Nigeria. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da masu kiraye kiraye na jelin Muhammadu Buhari yi murabus ko ya gaba wajen samar da tsaro a ƙasa ta Najeriya. To waɗannan masu kiraye kiraye shugaban ƙasa ya sauka ko ya canza shugabannin rundunonin sojoji da kuma shugaban ƴan sanda na Najeriya wannan nufin sanin halin da ƙasa take ciki ne a baya da kuma halin da kasa take ciki a yanzu.
Sunana Sani da Abdikin Hausare a jarumin Najeriya. In kira ga in kungiyar mallaka na kan jarumi. Ina jin hankalin su da tare da wani a kan wannan kungiyoyi na cigaba da na alkairi na kasa da naja. Muna goyon bayan ɗari bisa ɗari. Ina kira hudun da na su bayar. Su duba cancanta a kuma mata na sarkin mu na biyu. Alhaji Mustapha Ibn Mai Kyari. Salisu Alamiyar shi ne ciyarwa ɗin kungiyar mallakar talaka na jihar Yobe. Duba cancanta mai mata na sarkin mu na biyu. Shi ne ɗan kungiya ne yana da mutuka a kan harkar kungiyoyin dusan da suka zama kaɗai su hannu biyu. Akwai Joseph Musa Ibrahim da Katsina shugaban alƙalin jihar Katsina irin wajen ƙoƙari da yake a kan kungiyoyi a Najeriya.
Magana hitsi baban gasa mai fure da ringin magana ne game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya. To taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya fi sabilillahi wannan ba zai wuce laifin gwamnati ba. Muddin za a bar miliyoyin matasa a cikin birane da ƙauye babu aikin yi to dole harkar tsaro ta taɓarɓare. Ra'ayina na yau yana so ne zan yi shi dangane da abin da ya shafi yawan al'umma a ƙasar mu Najeriya. Dan Najeriya al'umma ta yi yawa kwarai da gaske to muna so a kusanto da su kusa da gwamnati. Shi yasa muke so a duba a ƙara mana yawan ƙananan hukumomi a ƙasar nan. Idan aka ƙara mana yawan ƙananan hukumomi jama'a za su dawo kusa da gwamnati su amfana. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
uwa da abokan.